السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باين هكا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci. Barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar Alhamis, a yau 19 ga watan Ramadan, hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429, yinin da ya zo daidai da 18 ga watan 9 shekarar miladiya ta 2008, a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Alhaji Muhammad Indimi da yake jihar Borno a garin Maiduguri, a inda muke cikin tafsirin Alkur'ani mai girma, muna suratu Hud. A jiya kuma mun kwana akan aya ta nawa ne? Za mu tashi aya ta 29. To, kafin mu je ga ayoyin da za mu tashi, ko ita ce ko? Na'am. To, bari dai magani. Aha. Tambayoyin da suke hannunmu a yanzu. Wannan yana tambaya cewa menene hukuncin wanda ya zubar da ciki bayan halittarsa duka ta kammala, menene zai iya tuba? Wanda ya zubar da ciki bayan halittarsa ta kammala, babu shakka ya yi aikin da yake ba ƙanƙanin, wato aiki na laifi ba ƙarami ba. Wannan zai iya shiga cikin waɗanda suke irin aikin da 'yan jahiliya suke yi na binne 'ya'yansu da rai, waɗanda Ubangiji yake cewa wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat, lana gobe kiyama yana cikin waɗanda za a tambaye su me yasa suka yi wannan aiki, domin abinda suka yi kisan kai ne, duk da cewa ba a riga an haifi wannan bai hazo duniya, don haka ba za a ce akwai kafarar kisan kai ba, ko kuma hukuncin wanda ya kisan kai kamar wanda aka haifa aka kashe daga baya. To, amma dai yana daga cikin wanda suka yi laifuka masu girma, kuma abinda zai yi shine ya ta istighfari, ya tuba ga Allah, ya yawaita aikin alkhairi, wala Allah Ubangiji ya ji kansa ya karbi tubansa. Wannan kuma yace meye hukuncin wanda baya yi wa dan uwansa musulmi magana, baya masa sallama? Babu shakka wannan laifi ne ba ƙarami ba. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana cewa Ubangiji yana gafartawa dukkan wasu mutane, yana gafartawa dukkan wani musulmi a ranar Litinin, sai wanda yake tsakaninsa da ɗan uwansa babu jituwa, ma'ana ba sa yi wa juna sallama. Ubangiji yana ɗaukaka ayyukan kowa, kuma ana gafarta ma dukkan wani wanda ya cancanci gafara, amma banda wanda tsakaninsa da ɗan uwansa ba sa yi wa juna sallama. Saboda haka, ƙarƙarin abinda aka baka na ka huce haushinka tsakaninka da ɗan uwanka musulmi shine kwana uku. Idan har kwana uku suka wuce ba ka da haƙƙin kuma ka ci gaba da kawar wa ɗan uwanka kai, Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa kada ɗayanku ya ƙaurace wa ɗan uwansa musulmi tsawon fiye da tsawon kwana uku, wannan ya gamu ya kawar da kai, wancan ma ya gamu da shi ya kawar da kai. Ya ce wa fa khairuhum man bada bis salam, wanda ya fara da sallama cikinsu shi ya fi zama alkhairi. wato shi yafi alkhairi wanda zai fara gaishe da dan uwansa. Saboda haka koda a ce wani abu ya hada ka tsakaninka da dan uwanka musulmi, kada a yanke batun sallama. Ta yiwu ka ce ka yanke hulɗa da shi ba za ka taɓa haɗa wani abu tare ba, wannan wani abu ne daban amma ban da sallama. Wannan in ka gan shi yana da haƙƙin ka yi masa sallama, shi ma haka kana da haƙƙin ya yi maka sallama. Kuma duk lokacin da ɗayanku ya yi wa ɗan uwansa sallama dole ne ya ansa. Wannan kuma yake cewa hukuncin mutumin da ba a kira sallah ba ya sha ruwa, shin azuminsa yana nan? Idan rana ta faɗi ba sharaɗi ba ne sai an kira sallah. Allah cewa summa atimmu siyama ila al-layl, ba ila al-azani ba, ila al-layl. Sannan ku cika shi azuminku har zuwa dare. Dare yana faduwa daga faduwar rana, yana farawa daga faduwar rana. Da zarar rana ta faɗi to shikenan lokacin buɗe baki yayi. Ya tabbata a cikin hadisin Abu Awana ko hadisin Muslim, annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yana cewa idza aqbalat ash-shamsu minha huna, idza adbarat ash-shamsu minha huna, wa aqbala al-laylu minha huna, faqad aftara as-sa'im. Idan rana ta bada baya, ma'ana ta fadi, dare kuma ya bullo, to shikenan aftara as-sa'im, mai azumi kuma lokacin bude bakin sa yayi. Wasu malamai ma suka ce ma'anar maganar, ma'anar fadar annabi sallallahu alaihi wasallam faqad aftara as-sa'im, ma'ana koda a ce ma bai sha ruwa ba azumin ya zo ƙarshe, sauran lokaci da zai ɗauka ba tare da ya sha ruwa ba duk a yunwa yake, a zaman banza yake, ba za a ci gaba da rubuta masa lada ba, lokacin rubuta ladan ya ƙare. Saboda haka mutum ya ce ba zai sha ruwa ba sai dare ya yi, sai duhu ya yi, wannan ba sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya ce a gaggauta buɗe baki. Saboda haka in har rana ta faɗi ba sharaɗi ba ne sai ka ji kiran sallar abin nan. Shikenan sai ka, musamman ma wasu ladanan ba sa kiran sallah sai sun ga duhu ya fara yi, to kaga ba za ka tsaya jiran su ba, sai kai ka yi buɗe bakinka. In ya yi kiran sallarsa kuma wannan shi ta shafa. Wannan kuma ya ce shin menene hukuncin shan rubutu a musulunci, domin na ji wasu malamai sun ce wasu malamai suna haramtawa, wasu kuma suna halartawa, har ma suna kafa hujja da hadisin da yake cikin Mustadrak na Hakim. To duk da bai faɗi wani hadisi ne ba, shan rubutu musamman in ya zama alkur'ani ne zalla, wato suratul fatiha ko qul huwallahu ko qul a'udzu, wannan malamai sun yi saɓani. Duk da cewa aikin magabata ya nuna ana iya sha, ana iya rubutawa a sha. In ka duba zadul ma'ad fi hadi khairul ibad na Ibn al-Qayyim, ya kawo ayyukan wasu daga cikin magabata wanda suka nuna cewa babu komai dan an yi haka. Duk da cewa kuma wannan ba shi yake nuna cewa alkur'ani ya zama kundin rubutun sha ba, da zamana kawai kai amfanin alkur'ani a gurinka shine a rubuta maka ka sha, ba dan kai ba a gaya maka abin da ya kunsa kai aiki da shi ba. Alkur'ani Allah ya saukar da shi kamar yadda ya ce litunzira man kana hayyan, domin a yi ma wanda yake da rai gargadi da shi. Wato Ubangiji ya saukar da alkur'ani domin a yi gargadi da shi, a karance shi, a yi tadabburinsa. Afala ya tadabbaru na alkur'an walau kana min inda ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Ubangiji ya sanya alkur'ani don a yi tadabburi, a karanta, a fahimta, a gano abin da yake ciki na wa'azi, a yi aiki da shi. To idan mutum ya maida kawai alkur'ani kundin rubutun sha, sai dai in yana da bukata ya rubuta ya sha, babu shakka wannan ya yi nesa da hadiyul qur'an, ya yi nesa da koyarwa ta alkur'ani. Kuma rubuta alkur'ani a sha ba zai fita daga layin addu'a ba, yadda ka san addu'a da mutum yake yi ko tofi da mutum yake yi, ya yi addu'a ya tofa, to shi ba zai fita daga wannan layin ba. Ubangiji yana iya ansa maka bukatarka, kuma kana Ubangiji ya iya barin wannan bukata taka bai ansa maka ba. Haka ba sharadi ba ne dan kawai wato ka sha ka zaci cewa ai kawai kai ka gama shan abin da ya kamata. Sannan kuma kamar yadda addu'a sai ta fito daga bakin da yake ya dace, baki mai tsarki, ta fito daga mutumin da yake cin halal, mutumin da yake na kwarai karɓaɓɓe a gurin Allah, salihi. Sannan kuma ta samu mahallin da ya dace, bayan ta fito da gurin da ya dace ta samu mahallin da ya dace, sannan take zama mai tasiri. Inda a ce wanda yake bar gurbi zai yi addu'a, ya yi maka addu'a, ba kuma addu'a ta wanda aka zalunta ba, domin addu'a wanda aka zalunta ko fajiri ne ko kafiri ne Ubangiji na iya ansar addu'arsa. A'a, haka dai kawai yayi maka addu'a Allah ya baka wani abu ko ya baka wata baiwa. To amma kuma shi fajiri ne ko ma kafiri ne, Allah ya ce ma du'a ul kafiri illa fi dhalal, saboda haka a banza yake yi, saboda bata fito daga baki wanda yake mai tsarki ba, bata fito daga wani mutum da yake karbabbe a gurin Allah ba. To haka nan koda salihi zai yi addu'a, amma wanda zai yi wa din wani fajiri ne, shi tsakaninsa da Ubangiji ba ta da kyau. To kaga koda ta fito daga guri mai kyau, in bata samu halli mai kyau ba, nan ma kuma ba ta tasiri. An samu haɗin gwiwa tsakanin wanda zai yi addu'a da wanda zai yi addu'a, dukkan su kasance karbabbu ne a gurin Allah. To wannan shine abin da inda tofi da addu'a da waye suke tasiri kenan. In kana so ka zama wanda ake karbar addu'ar sa, to ka kyautata abincinka kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wa Sa'd ibn Abi Waqqas. To haka shi ma sharru mutum ba zai wuce nan ba, ta yiwu mutum ya zama fajiri ne, tantiri ne. Don haka dan ka cika masa, dan ka sauke masa daga bakara zuwa nasi, yana ta sha duk ba abin da ba zai yi. Dan zaka ga cewa wasu arna har zuwa gurin suke wajen musulmi wa'ai musu rubutun sha. Kaga wannan tozarta alqur'ani ne, ya shiga cikin kafiri da jasa. Allah inna mal mushrikuna najis, ka bashi alqur'ani ka ce wai ya sha, shi ya dauki alqur'anin nan fa yadda ya daudo dan tsafin sa. Kaga bai kamata ba, maimakon kai masa wa'azi. To irin waɗannan duk su suke ciyar da musulunci baya, suke cutar da addini. Har ma aka fahimci addinin musulunci shine rubutun sha da guru da layu da sauransu. Domin in suka je kasashen Amurai da kasashen Kudu, maimakon su karantar da mutane addini, sai dai su yi musu rubutun sha ko su yi musu layu. Sai ya zamana kawai shi wanda ba musulmi ba ya fahimci kawai musulmi alqur'anin su abinda ake yi da shi kenan. Ya je da Bible din sa mana. Sai ya zo gurin ka, kai ya ce kai masa, kaga ya dauki daidai Qur'anin ka daidai yake da gunkin tsafin sa da yake gida. Don haka wannan duk bai dace ba. Kuma mutum yayi haka yana gicce alqur'ani ne zuwa ga gurin da yake tozarta shi ne, ba girmama shi ba. Sannan wannan yake cewa inda Allah ya halicci Annabi Adam ya nuna masa mala'iku, yace je duk abin da suka gaishe shi da shi shine gaisuwar sa shi da al'ummar sa. To waye yace wannan yana nuna kenan ayi wa kafiri sallama, ban san ta ina za ayi wa kafiri sallama ba, dan an ce al'ummar sa. Shi yake nuna cewa dukkan kafiri shikenan sai ayi masa sallama. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam fa idza ra'aytumuhum fi at-tariq fa-ttaruhum li-adhiyatiha. Kada ku fara sallama ga kafirin da yake ba Yahudi ko ba Nasare, kada ku fara masa sallama. In ma kun gansu a hanya, kakku bude musu, kawai ku sa gabanku ku kama tafiya, su su kauce su ba ku guri. Kada ka ce karne ya zo kai ba za ka kauce ka bashi hanya, a'a, ka tsaya kawai ka kanka ne akan hanyar sosai, shi ya koma jikin bango. To kaga ba a ce ka fara sallama gare shi ba, amma idan shi zai fara yi maka sallama, a ce arne ne yana zaune cikin ku, ya saba da irin gaisuwar ku, don haka shi ma in ya ganka zai ce salamu alaikum. To in shi yace salamu alaikum, yana da haƙƙin ka mayar masa, kai ma ka ce da shi wa alaikum assalam. Fa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Wannan babu togaciya a ciki, matukar dai an yi maka sallama, to kai irin wacce aka yi maka. Haka Allah ya ce, bai kuma ce daga musulmi ba ko daga kafiri, kowaye ya yi maka gaisuwa abinda zaka gaya masa kenan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yanhaqukum Allahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Ubangiji bai hana ku ba mu'amala da waɗanda suke ba abokan yakin ku ba, basu fitar da ku daga gidaddajin ku ba. Ku yi musu alkhairi, an tabarruhum, ku yi musu alkhairi, wa tuqsitu ilayhim, ku yi musu adalci. Baya daga cikin adalci shi yace da kai assalamu alaikum, kai kuma ka mayar masa da abin da ba wannan ba, baka yi masa adalci ba. Shi yasa wasu daga cikin magabata da aka yi musu wannan tambaya, kamar Abdullahi dan Mas'ud, abin da yace kenan, idan shi ya fara yi maka, to zaka ansa. Wannan daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, akwai wanda suka bada wannan fatawa. Idan mutum ya koma littafin ahkamu ahli zimma na Ibn al-Qayyim, zai ga dogon sharhi akan wannan. Saboda haka idan musulmi, idan arne shi ya fara yi maka, to haƙƙi ne nashi akan ka kamar masa da abin da ya gaya maka. Yahuda da suka zo suka ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum, ya ce wa alaikum. Kaga su zagin shi suka yi. Fa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah, za su gaishe ka da abin da ba shi Allah ya gaishe ka da shi ba. ma'ana za su zage ka su ce al-assamu alayk ay al-mautu alayk. To kaga waɗannan zagi suka yi, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar musu fatankucin abin da suka faɗa, yace wa alaikum, kuma haka. To kaga wani kuma yazo ya ce assalamu, sai ka daidaita shi da mai cewa assamu, kaga baka yi masa adalci ba. Allah ya ce wa tuqsitu ilaihim inna Allah yuhibbul muqsitin. Ya ce assalamu alaikum, ka ce alaika ya adu wallah, haba wannan bai dace ba, baka yi masa adalci ba. In ana so waɗanda suke ɗalibai suna so su ga bayani dogo akan wannan, su duba littafin ahkamu ahli dhimma na Ibn al-Qayyim al-Juziyya. Wannan kuma yace shi ɗan kasuwa ne, kuma yana caca, amma yawancin dukiyar da ya mallaka ya same ta ne ta hanyar caca. Da ya ji wa'azi sai ya tuba, ya daina caca. To yana da niyyar ya aikata alkhairi duk inda ya yunkura, zai taimaka wa musulunci da musulmi, amma sai a dinga cewa da shi Allah ba zai karɓi aikinsa ba, saboda zuciyarsa ba ta da tsarki. Kuma Allah, inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, babu shakka wanda yake aiki ba daidai ba, yake samun kuɗi ta hanyar caca, babu shakka ta hanyar haram yake samun kuɗi. In ya tuba ya bar abin da yake yi na caca, ba a cewa ya je ya nemo abokan cacansa ya mayar masa da kuɗinsu, kuɗin na yana nan nashi. Kuma Ubangiji in ya karɓi tubansa daidai yake da wanda yake baya cacan shi ma, yanzu ya dawo daidai da kowa, imaninsa da tsoron Allahnsa shi zai fifita shi akan sauran mutane, ko kuma ya fifita wasu a kansa. Don haka a ce da shi har yanzu dai shi ba za a karɓi aikinsa ba, ba a yi masa adalci ba. Saboda haka zai iya ayyukan alkhairi da abin da ya mallaka, ya riga ya tuba ya bari, to shikenan abin da yake hannunsa ya ci gaba da rikewa. Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tuzlamun. Saboda haka zai iya rike dukiyarsa ya ci gaba kuma da aikin alkhairi da abin da ya mallaka, tare da cewa kada ya koma zuwa ga wannan abin da yake, afa Allahu amma salaf, abin da ya riga ya wuce ya wuce kenan. Kuɗin jama'a, idan kuɗin jama'a ne ka kwata, to wajibi ka mayar musu. Shi yasa nace ba ta hanyar kwace ba, ba ta hanyar sata ba, wannan wajibi ka mayar musu. Akwai waɗanda suke yin kuɗi da kuɗin gwamnati, suke yin kuɗi da kuɗin gwamnati, to wannan kuɗi na baitul mali ne. Idan har akwai yadda zai iya mayar da kuɗin zuwa ga baitul mali, in akwai wannan hanyar, to wajibinsa ne ya mayar. In babu, to ya ci gaba da aikin alkhairi da kuɗin ba tare da ya ci ba. In ya saci kuɗin gwamnati, ya yi kuɗi, in akwai hanyar da zai mayar da kuɗin, wanda kuma yanzu tana da wahala a samu hakan, a samu hanyar da za ka iya mayar da wannan kuɗin da ya fito. In ya fito fa ya fito, ko da zai tafi hannun wasu miyagun ne su cinye, to gara ka yi wa al'umma aiki da kuɗin, tunda daman kuɗinsu ne ka kwasa. To yi musu aikin alkhairi da za su gani a ƙasa. An gane ko? Ba a cewa sai ka je ma'aikatar da ka da ainihin kasaci kuɗin, ka je ka kai wa daraktan ma'aikatan ka ce da shi ga kuɗin da ina aiki kaza lokaci kaza lokaci kaza na sata, kana ba wa daraktan cinyewa zai shi da muƙarrabansa, ba za a maida su cikin asusun ma'aikatar ba. Wannan kuma yana tambayar wai shi shin ya ce dai prayer before iftar, ban sani yana nufin addu'a ta buɗe baki ko sallah, domin akwai wanda zai ce ba zai yi iftar ba sai ya yi sallah, wasu akwai wanda ba za su yi iftar ba sai sun yi sallah. Akwai kuma maganar addu'a lokacin da, to yana tambaya immediately ake yin ta lokacin da aka ji kiran sallah, ko kuma ake iftar din, ko kuma sai wato sallar sai bayan abin nan, sai bayan an gama iftar za a yi sallar, ko kuma kafin ayi iftar din za a yi sallar, ban san dai prayer ya faɗa, ban san addu'a yake nufi. In addu'a yake nufi kafin iftar din zaka faɗa, domin mun taba maganar wannan anan, addu'ar da za a yi zaka faɗe ta kafin ka fara iftar din. sai kuma yake tambayar mutumin da ya bar azumi saboda ko wata larura in zai rama dole sai ya rama su gaba daya tare ma'ana ajire ko kuma a'a zai iya rama wani bangare sannan wani lokaci kuma ya akwai wannan damar domin cewa akai fa'idatun min ayyamin ukhar ba a tantance waɗannan kwanakin ba sannan kuma ba a ce da su mutatabi'at ba kamar yadda Allah yake cewa mutatabi'ai ne a azumin kafara to anan ba a sharɗanta maka tatabu'i ba ba a ce sai sun zama ajere ba saboda haka idan ka rama su daban-daban kai uku kai hudu sannan ka huta ka kuma yi idan suna da yawa wannan babu wani abu sai kuma zakatul fitr da yake tambayar wai ta wajaba akan mutum ya fitarwa da ma'aikatansa su ma abin nan wato in kana da ma'aikata a karkashinka su ma wajibi ka fitar musu da zakatul fitr ba wajibi bane kowanne zaman kansa yake shi ma wannan ma'aikacin biyan shi kake saboda haka a cikin dukiyarsa zai fitar da zakatul fitri ba kai da ka dauke shi aiki zaka biya zaka fitar masa ba daga waɗannan dai su ne tambayoyi wannan zamu samu ansa su Allah madaukakin sarki abinda muka ansa daidai Allah ya bamu lada abinda muka kuskure Allah ya rufe mana bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكن
na'am idan ba mu manta ba Allah madaukakin sarki kamar yadda muka ji ajiya yana ba mu labarin kisar annabi Nuhu alaihi salam da irin shubuhohin da mutanen annabi Nuhu kafirai manyan gari suka gaya masa wanda suke ganin su za su hana su su yi imani da annabi Nuhu na farko suka ce annabi Nuhu dai mutum ne bai kamata kuma Allah ya aiko mutum ba in har za a aiko mutum to dan me shi za a zaba za a aiko shi ba su ba na biyu mabiyansa duk waɗanda suke kaskantattu ne ba wasu manyan mutane ba ne inda akan gaskiya yake ya kamata a ga manyan mutane ne suke binsa su ne mabiyansa suke zama da shi sannan su kansu wannan kaskantattun da suka yadda da shi ba da zurfin tunani ba da dogon tunani yasa suka yadda da shi ba a'a kawai sun ji abin da yake faɗa suka bi shi a baya da sun tsaya sun yi zurfin tunani ba za su bi shi ba abu na uku suka ce ma na ranakum alaina min fadl ba ma tsammanin kuna da wani fifiko a kanmu suka ce ba ma ganin akwai wani fifiko da kuke da shi a kanmu duk da kun yi imanin to ba mu ga me kuka dara mu ba mun ji kun yi imanin mu ba mu ba to me kuka dara mu wannan ya nuna kenan kuma imanin naku ba na gaskiya bane dan ya kamata a ga kun fi mu wani abu to suka ce ballazunnukum kadhibin muna tsammanin dai ƙarya kuke yi suka kafa hujjoji da waɗancan shubuhi suka ƙaryata annabi Nuhu alaihi salam suka ƙaryata ma mabiyansa suka ce duk ƙarya suke yi ma su kansu zaman da suke yi kenan zama da suke yi da shi zama ne na munafici ba da gaske ba ne ƙarya suke yi to shi ne annabi Nuhu yake ba su ansa bisa ga shubuhar da suke bayarwa na farko sun ce shi mutum ne ya ce to ya yadda shi mutum ne baya musun akan shi mutum ne to amma kada su manta ubangiji ya yi masa wahayi ya ba shi wata hujja daga gare shi kuma ya ba shi rahama daga wajensa wannan ai ya nuna bambanci tsakaninsu da shi ya ji sun yi tarayya a zamansa mutum a zamansu mutane amma in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indihi kaga kenan ubangiji ne ya fifita ni akan ku da annabci wato yana nuna musu cewa kar ku dauka dan kuna mutane ina mutane ubangiji ba zai fifita ni akan ku da wani abu ba da bai baku ba kamar yanda Allah yake cewa qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum walakin Allah yamunnu ala man yasha min yadda mu mutanen ne kamar ku amma kuma kar ku manta Allah yana yin baiwarsa ga wanda ya so baiwar da suke nufi anan ita ce annabta qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid kaga yace innama ana basharun mithlukum yuha ilayya ne mutun ne kamar ku wato halitta ta irin taku ce irin halitta ta mutane ban sha bamban tsakanina da ku ba wajen wannan to amma kuma ana yi mun wahayi wannan shi yake nuna fifiko na akan ku to kaga ya bayar musu da martani ya ce kada su tsaya su dubi kirar jiki ko su dubi kirar halitta kawai su auna gaskiya da ita su ce tunda irin halittar su ɗaya shikenan ba za su bi shi ba a'a su duba cewa shi Allah ya bashi wata rahama daga wajensa sannan sai ya ci gaba da ce musu wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala ya ku mutane na bana tambayar wata dukiya akan abin da nake gaya muku na wa'azi bana tambayar ku wata dukiya akan abin da nake gaya muku na wa'azi in ajriya illa ala Allah ni ladana baya gurin kowa yana gurin Allah wa ma ana bi taridil ladina amanu kuma ni ba mai korar wanda suka yi imani bane innahum mulaqu rabbihim su ma su haduwa ne da ubangijinsu walakinni arakum qauman tajhalu sai dai ni ina ganin ku ku mutane ne da kuke da jahilci to kaga anan annabi Nuhu ya ci gaba da mayar musu da martani a dunkule yace la as'alukum alaihi mala bana tambayar ku wani lada wani dukiya akan abin da nake gaya ba wai na fito ina kiran ku bane domin in tara dukiya domin ku biya ni in zama mai kudi a cikin ku ballantana ku ce ni ba ni da kudi shi yasa ba za ku bi ni ba watakila ni kudi yasa nake nema shi yasa na fito ina muku wa'azi a'a ba wannan nake nema ba sannan su kuma waɗanda suke tare da ni waɗannan da kuke cewa ma na raka tabaka illa allazina hum araziluna waɗannan da kuke ce musu kaskantattu ba dukiya nake raba musu ba yasa suke bi na kada ku dauka sun biyo ni ne domin kwaɗayin abin da nake da shi ni ba dukiya nake ba su ba ko kuma ba dukiya nake karba a wajen ku ba saboda haka abinda suka gani na gaskiya shi yasa suka bi ni wato mutane ne masu tsarki mutane ne waɗanda suke bi na dan Allah ko ban nemi dukiya a wajen ku ba ballantana ku ce na kirkiri wannan sana'a ta manzanci ne domin in tara dukiya ban nemi komai a gurin ku ba qul ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin wa ma sa'altukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin haka nan duk manzanni suka rika gaya wa mutanansu ba na son wani lada daga wajen ku lada na yana gurin ubangiji yace in ajriya illa ala Allah dan kasu dauka ko yana kore lada ne gaba daya baya neman lada amma nasu ladan ne baya nema shi ladan sa a gurin Allah yake nema kuma ya nuna musu da fadarsa in ajriya illa ala Allah dan ya nuna musu cewa yana akwai wanda zai biya shi abin da yafi nasu kasu yi tsammanin dukiyar su yake so shi yasa suke cewa shi ba babban mutum bane a'a shi yana iya zai samu abin da yafi abin da duk suka mallaka da abin da yafi duniya da abin da ke cikin ta gaba daya don haka wanda zai samu ladansa daga ubangijinsa yaushe ne zai nemi lada daga wajen ku ba zai nema ba to kaga anan ya mayar musu da martani akan maganar da suke yi na cewa وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي sannan yace wa ma ana bi taridil ladina amanu wato kamar sun nemi sai ya kori wadanda suke tare da shi in kana so mu imani da kai to sai ka kori wadannan talakawan da suke gindinka mu ba za ta yi ba manyan gari manya masu matsayi masu mukami kuma a gan mu mun zauna tare da wadannan talakawa wadanda ba su da komai sai dai in ka kore su in ka kore su to mu za mu yarda da kai kamar yadda larabawa Qurayshawa suka nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore su Bilal su Khabbab ibn al-Arat su Ammar ibn Yasir suka ce duk ya kore shi daga gindinsu su ba za su iya zama da waɗannan bayin ba wanda asalinsu bayi ne kuma ya zama mu muna tare a majalisa ɗaya ga kwankwason Abu Jahal ga na Ammar shi yana ganin ya fi ƙarfin haka sai dai in annabi sallallahu alaihi wasallam zai kore su to su za su zo su zauna Allah ya ce wala tatrudil ladina yad'una rabbahum wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ma alayka min hisabihim min shay wa ma min hisabika alayhim min shay'in fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd li yaqulu a ha'ula imanna Allahu alayhim min baynina alaysa Allahu bi'alam bishakirin Allah ya ce kada ka kuskura ka kori wadannan da suke kiran ubangiji suna bauta musu dare da rana kada ka kore su ma alayka min hisabihim min shay hisabunka hisabunsu ba akan ka yake ba wama min hisabika alaihim min shay kama hisabunka ba akan su yake ba fatatrudahum fatakuna min adh-dhalimin in har zaka kore su zaka zama cikin azzalimi ubangiji ce haka muka fitinci sashin su da sashi domin wadancan su dinga cewa aha ula imanallahu alaihim min bainina yanzu wadannan su kenan su suka fi mu a gurin Allah yanzu a ce wane da Allah bai ba su komai ba fakirai a ce su ne kuma suka fi mu to ubangiji ya ce ai ba haka abin yake ba Ubangiji shi ya bar wa kansa sani, shi ya san wanda ya cancanci shirya a shiryar da shi. Ba wai wadata ce ke sa a shiryar da mutum ko talauci ke sa mutum ya bace ba, a'a. Ubangiji alaysallahu bi'alam bishakir, ubangiji shi ya san waɗanda suke gode masa, don haka su suka cancanci shirya, su zai shiryar. Don haka su ma mutanen annabi Nuhu sai suka ce sai ya kori waɗanda, yace anu'minu laka wattaba'aka al-arzalun, za mu yi imani da kai alhalin mabiyanka duk waɗannan ƙasƙantattun ne, mafiya ƙasƙanci a cikinmu. Qala wa ma ilmi bima kanu ya'malu in hisabuhum illa ala Allah law tash'urun, ce menene ni ilimin da nake da shi dangane da abin da suke aikatawa. Ma'ana Allah maɗaukakin sarki shi ya san zuciyarsu, shi ya san gaskiyarsu, yaya zan kore su? Ubangiji shi zai musu hisabi ranar gobe kiyama, in ma wani abu suke nunawa na dan su samu ɗaukaka a cikin al'umma shi yasa suka bi ni, irin abin nan ne dan su saba domin a san su. To in hisabuhum illa ala Allah, ubangiji shi zai musu hisabi. In hisabuhum illa ala rabbi law tash'urun, ubangiji na shi zai musu hisabi da a ce kun sani. To shine anan yake cewa ma ana bi taridil ladina amanu, ni ba zan kori waɗannan da suka yi imani ba, zuwan su jikina ba sun zo bane dan ina ba su dukiya, dan nema ban nemi dukiyar a gurin ku ba balle in raba musu, saboda haka dan Allah suka zo. Kaga kenan tuhumar da suke yi musu na cewa balla zunnukum kazibin, cewa da annabi Nuhu da shi mabiyan duk ƙarya suke yi, duk ba da gaske suke ba. Kamar annabi Nuhu alaihi salam anan yana wanke su daga wannan tuhumar, cewa ba maƙaryata bane, don haka ba zan kore su ba, in ce ba zan zauna da su ba. Innahum mulaqu rabbihim, su masu haduwa da ubangijinsu ne. Idan ma har ku kuna kallon su kamar a matsayin munafikai, ba dan Allah ya suke bina ba, to akwai ranar da za su koma ga ubangiji. Shi ya san me ya a zuciyarsu, don haka shi ne zai yi musu hisabi akan abin da yake, ni ba ni zan musu hisabi a duniya in kore su ba. Kuma a nan ne yake nuna musu cewa ba yarda su yake nema ba yarda Allah, don inda yarda su yake nema sai ya kori waɗannan. A nan ne za su ƙara sanin cewa ba wai kusanci da su yake nema ba, ko shi ma a sa shi cikin mala'u ba wannan yake bukata ba, dan da wannan yake bukata din sai ya ce to shi kenan, tunda waɗannan su suka hana ku imani ku zama mabiyana, tunda sun ce anu'minu laka wattaba'aka al-arzalun, ma'ana su suka hana su yi imani, to bara in kore su dan in zama mabiyana manya ne, masu ɗaukaka ne, masu wadata, masu matsayi, masu dukiya ne a cikin al'umma. To dan ya nuna musu cewa shi yarda Allah yake nema, ba yarda su yake nema ba. Saboda haka yace wa ma ana bi taridil ladina amur, ba zan kore su ba, na yarda ni in tafi da su, ko kuma ku tafi da dukiyarku da abinda kuka mallaka na sultan na mulki da jahi da martaba da jama'a da ainihin mukami da kuke tinkaho da shi, ku tafi da kayanku, ni ma in tafi da mu'minai waɗanda suka yi imani da shi. Sai ya cike magana sa da cewa walakin ni arakum qauman tajhalu, ni da ina ganin ku mutane ne jahilai. Ma'ana kenan dukkan waɗancan shubuhohi da kuka kawo ba komai ya haifar da su ba illa jahilci, ba dan jahilci ba, ba za ku faɗi wannan magana, ba dan jahilci ba za ku ce ni mutum bane, ba dan jahilci ba, ba za ku ce ainihin mabiyana waɗanda suke ƙasƙantattu bane, don haka ba za ku bi ni ba, ba dan jahilci ba, ba za ku ce ku ba ku ga wata ɗaukaka da muke da ita a kanku ba, wannan duk jahilci ne yasa kuka faɗi haka. Don haka annabi Nuhu alaihi salam ya mai da sababin da duk ya jawo su suka shiga wannan rudani shine jahilci. Kaga wannan yana nuna maka munin jahilci a rayuwa. Allah ya ce wa ya qaumi
man yansuruni min Allahi in tarattuhum afala tazakkarun.
To yace wa ya qaumi, kuma ya ku mutane na, ku duba yadda yake ta maimaita wa ya qaumi, dan su fahimci cewa fa shi mai neman maslaha su ne, ba mai neman ba danta da zaune tsaye bane, su mutanensa ne, kuma ba zai manta cewa shi nasu ne ba. Manyan suru ne min Allahi in tarattuhum, waye zai taimake ni a gaban Allah ya kubutar da ni daga azabar Allah in har na kore su? Kaga anan yana ƙara fitar musu da tsammanin cewa fa zai kore su. Kada su zaci cewa ya yi wannan maganar, in ya koma gida zai sake tunani ya ce a kirawo min su, ya ce zan duba maganar nan da kuka faɗa, ina ganin za ku fi min amfani, gara in kore su. Sai ya kawo maganar da za ta nuna cewa ba fa zai sake tunaninsa ba, maganar nan da ya faɗa tsakaninsa da Allah ya faɗe ta, kuma shi ma yana tsoron Allah. Man yansuruni min Allahi in tsarattuhu, waye zai taimaka min a wajen Allah in na kore su? kuma cikin wannan magana tashi har ila yau akwai mai da martani har da waccan magana da suke cewa ma nara lakum alaina min fadli sai mu ba mu ga kula da wani fifiko akan mu ba annabi nuhu alaihi salam ya nuna musu suna da fifiko mutanen da idan na kore su daga gabana na wulakanta su saboda ku kuna musu kallon wulakanci ubangiji zai iya kama inda azabarsa kaga ya nuna suna da daraja kenan ko kun ce ku ba ku ga darajar ba to a tsakanin su da Allah a tsakanin su da ubangijin su akwai wata alaka mai kyau wannan babbar daraja ce in har zan taba mutuncin su ubangiji zai iya kama ni kuma cikin ku ba mai iya taimaka muku kaga ya ture waccan maganar da suke cewa wa ma naralakum alaina min fadlin yace afala tadhakkarun yanzu ba za ku yi tunani ba wato al'amarin baya buƙatar zurfin tunani a'a baya buƙatar aje ai ta bincike ko ai ta shawarwari dan tunani kadan za ku fahimci cewa abinda na gaya muku gaskiya ne kuma abinda kuka faɗa duk shubuhohi ne ba hujja bace ya ci gaba da cewa
wala aqulu lakum indi qaza'inullahi wala a'lamu al-ghaiba wala aqulu malak wala aqulu ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤذيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذن لمن الظالمين
نعم تو كنغا باين ياغا مباسو أنسا أدون قولي دوانا أبو ميكما دا شابودي ميكما دا هننكا ميساندا سيكو ميزو ينا باسو أنسا دكي إذن ما سوحان كالنسو ما ستنا ننسو سنغاني أبين دا يكي فتا أما غانا ستفرقو واوا ينتكينسو سنكاسا غاني واتو برايا موسو في الله في الله دلا دلا سغاني yace wala aqulu lakum indi khaza'inullah ni ba zan ce muku ba na mallaki taskokin ubangiji wala a'lamul ghaiba kuma ni ban san gaibu ba wala aqulu inni malakun kuma ba zan ce ni mala'ika bane wala aqulu lil ladhina tazdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khaira ba zan fada ma wadannan da kuke musu kallon reni ba cewa ubangiji ba zai ba su alkhairi ba Allahu a'lamu bima fi anfusihim ubangiji shine mafi sanin abinda suka boye a ransu ya san abinda yake cikin zukatansu inni idan ni har idan zan musu kallon wulakanci ko in fadi wadancan maganganu lamina zalimina tunazan daga cikin azzalimai kaga wannan magana ce daki daki dalla dalla sun ce da shi mutun ne saboda haka ba za su bi shi ba ce to ai shi bai yi da awar wani ne wanda yake ya dara su ba tunda shi mutun ne kamar su ne ya kamata in ma za a bawa a ba mu wani babba ba shi ba tunda shi ba mai kudi bane a cikin su kamar yadda kafiran quraisha suka ce laula unzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim ahum yaqsimuna rahmat rabbik dan menene ba za a saukar da alqurani ba a kan wani babban mutum wanda ake girmama shi shugaba a cikin alƙaryatun nan guda biyu Makka ko Ta'ifa dan menene ba za a ba Abu Jahal ko Al-Walid ibn Mughira ko Al-As ibn Wa'il ba ga manyan gari ko a can Ta'ifa a ba mu wani babba sai a zo a ba Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda kiwo yake yi mana muna biyan sa su a tunanin su ya kamata wanda za a bashi to ya zama na babba ne yana da dukiya annabi Nuhu yace a'a wala aqulu lakum indi khaza'inullah bazan ce taskokin ubangiji a hannuna suke ba haka taskokin ubangiji suna hannunsa shi yake raba komai yadda ya ga dama nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya ubangiji shi yake raba rahamarsa ya ba ma wannan ya hana wannan don haka a rahama ba a hannuna take ba kuma waɗannan da ku gani tattare da ni ba wani abu na mallaka nake ba su ba imanin su ne ya kawo su tare da ni wala a'lamu al-ghaiba kuma ban san gaibu ba ballantana har in san cewa waɗannan mutanen da suke tare da ni ƙarya suke ba da gaske suke ba, a'a ban yi da'awar sanin gaibu ba, wato ban mallaki wata kuwa ta dukiya ba, ban kuma wata mallaki wata kuwa nafsaniya ba da zan iya cewa ina iya gano abinda yake abin nan yake gaba wanda bai faru ba, in iya ba ku labarin abinda bai faru ba. Sannan wala aqulu inni malak, kuma ni bazan ce ni mala'ika bane, wato ban kuma mallaki wata kuwa ta jiki ba, wato shi bai mallaki kuwa ta dukiya ba, bai mallaki wata kuwa nafsaniya da zai iya bada labarin gaibi ba, bai kuma mallaki wata kuwa ta jiki ba ta karfi irin ta mala'ika, wanda daman waɗannan abubuwa shi mutum yake tinkaho da su ya ce ya wadatu ga barin kowa saboda yana da dukiya, yana da al-istighna'u tam, shi yana da dukiya sai dai ya bayar, amma shi ba dai a bashi ba, ce to ni bana da awar cewa ina da al-istighna'u tam, al-istighna'ul mutlaq, domin ubangiji shike da wannan, shike da al-ghina'ul mutlaq, amma dukkan wani mai bukata ne a gurin Allah, talaka ne duk dukiyarsa a gurin Allah, shi talaka ne. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid, ya ku mutane ku dukan ku talakawa ne, masu bukata ne a gurin Allah, saboda haka Allah shi yake da al-ghinal mutlaq, al-ghina tam, duk wadata mutum yana bukata zuwa ga wani dan uwansa mutum, ba zai taba jin cewa ya wadatu ga barin kowa ba, shi yanzu zai tsaya da kafafuwansa da dukiyarsa, a'a yanzu da a ce gidan shugaban kasa duk waɗannan ma'aikatan da suke ciki duk za su siyajin aiki su gudu, gidan ba zai zaune ba, shi ma dole ya gudu, eh don ko toilet dinsa, sai dai shi zai wanke toilet dinsa ya yi shara ya yi girki, haka duk dole ne ya ji kai garin nan gara ya koma gidansu matarsa ta yi masa, to amma kaga saboda yana ganin kuma ya shi cikin wadata sai ya manta cewa shi fa mabukaci ne. الناس للناس من بدو وحاضرة بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدم شي متاني دا نقوي دا نبرني كو سنسني كو بسسني بجونا سسكي وهدما جونا سسكي وهدما ناك كان يوم يكون هدما شي ما ينا مك هدما دا كل إنساكما سوال هكا بايدا زائي متنية زمينة دا الاستغناء المطلق سيء بنجي ناك النبي نوه يكيش ولا أقول لكم إن دي خزائن الله بذن شي مكو إنا دا وداتا da ba ni da buƙatar komai ba, a'a wala a'lamul ghaiba, kuma ban san gaibi ba, wani abu ne na al-ilmul mutlaq, al-ilmul mutlaq, kaji cewa komai ka san shi, Allah yake da wannan kawai, ba wani dan adam da yake da irin wannan ilimi mutlaki, ya san abin da ya wuce, ya san abin da ake ciki, ya san abin da zai kasance nan gaba, ubangiji shike da wannan ilimi wanda yake la yasbiquhu, lam yasbiquhu jahlun wala yalhaquhu nisyan, ilimin ubangiji wanda da can jahilci bai gabace shi ba, babu wani lokaci da za a ce akwai sanda bai sani bai ya sani. Sannan wala yalhaquhu nisyan, mantuwa ba za ta riske shi ba, shi yasa Allah ce la yadullu rabbi wala yansa, la yadullu ay la yajhal, wala yansa ay la yansa ma fi ilmihi, la yansa mustaqbalan, a da can bai manta bai yi jahilci ba, kuma nan gaba ba zai mantuwa ba. Kun san kamar yadda malamai suke cewa Muhammad ibn Sirin yake cewa laulan nisyan lakana al-ilmu kaseeran, da abin nan da ake fada ko kake karantawa ba dan kana mantawa ba, kai da wani ilimi ne ba za ka yi ba, to amma da kaji za ka manta, da kaji sai ka manta, to ubangiji babu mantuwa ta tare da shi, saboda shi yake da al-ilmu tam, shi ya san al-ghaibul mutlaq, ubangiji shi ya san wannan, qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illa Allah, ubangiji shi ne ya san gaibi, wanda duk suke cikin sammai da wanda yake cikin sa ba wanda ya san gaibi, bare mun yi dogon magana akan abin da ya shafi gaibi da bambanci akan al-ghaibul mutlaq da kuma al-ghaibin da yake mutlaqul ghaib, ba ghaibul mutlaq ba, mun bambanci tsakanin wannan, in mutun ya koma tafsirin suratu Yunus inda muka yi magana, inda Allah yake cewa faqul innamal ghaibu lillah fantadhiru inni ma'akum minal muntazirin, to inda muka tsaya a wannan guri mun yi fadaddiyar magana ba sai mun maimaita ba, ce wala aqulu inni malak, bazan ce muku ni mala'ika ba, mala'ika shi yake da kuma abin nan, ko mutun ya zama yana samun al-qudrat tamma, al-qudrat mutlaqa, babu abin da yake gagararsa, to a tunanin dan adam yana ganin babu abin da ya kai cikin halittu, babu wanda ya kai karfin mala'ika, babu wanda ya kai karfin mala'ika, ubangiji ya sifanta mala'iku da da ƙarfi alaiha mala'ikatun ghiladun shidad shidad sune ƙarfafa Allah madaukaki sarki ya sifanta jibril da cewa zumirratin fastawa ai zu quwwa allamahu shadidul quwwa zumirratin fastawa mai kakkarfar halit mai tsananin karfi ne sannan mai kyakkyawan halitta ne haka mala'iku suna da karfi to dan adam ya san wannan don haka shi annabi Nuhu yake cewa a kuma ba ina da awar ni fa mala'ika bane ina da wani karfin da yafi naku kaga nan duk ya nuna musu abinda suke tsammanin shi zai fifita shi a kansu sannan ya zama annabi sannan ya zama manzo yace to duk bai da awar haka ba ولا اقول للذي تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا كما waɗannan lillazina tazdari a'yunukum waɗannan da idanuwanku kuke musu kallon wulakanci bazan ce Allah ba zai ba su alkhairi ba ko mizanin da kuke dora su akai ba shine mizanin da ni nake dora su akai ba ko kuna dora su akan mizani ne na duniya ubangiji bai ba su kudi ba bai ba su sarauta ba bai ba su komai ba don haka bai kamata a ce su suna da wata daukaka ba har sun yi imani su wasi ba yace to bazan ce waɗannan da kuke yi wa kallon wulakanci ba ubangiji ba zai sanya imani a zuciyarsu ba ubangiji shi yake shiryar da wanda yaso don haka zai iya zabar waɗannan ya shiryar da su ko kuma bai shiryar da ku ba Allahu a'lamu bima fi anfusihim ubangiji shi ya san abin da yake cikin zukatansu da awar da kuka yi cewa wai su makaryata ne su ma ne makaryaci su ma makaryata ba gaskiya suke ba wannan ba za ku iya yin domin ubangiji shi ya san me yake cikin zuciyar mutum domin inna Allah alimun bi zati sudur shi ya san abin da rai ya boye wani dan adam ba zai iya sanin me yake cikin zuciyar wani ba to tunda ba zan iya sanin abin da ke cikin zuciyarsu dan me zan ce imanin su na ƙarya ne munafici ya kawo su a'a ba zan iya yi musu wannan hukunci ba inni idan laminal zalimin ni har idan zan yi hukunci irin wannan ko in yi da'awa irin wannan to na zamo cikin azzalimai domin na cuci kaina azzalimi shine azzalinci shine ka dauki abu ka aje shi ba mahallin sa ba duk sanda zaka aje abu ba mahallin sa ba to kai zalunci mutun yayi da'awar abin da bai kai gare shi ba yayi da'awar wani abin da ba ya da shi wannan zalunci ne kuma kansa yake zalunta haka nan ka dauka ka raba wani da haƙƙin sa zalunci ne domin ka dauki haƙƙin daga wajensa ka kai ma wani waɗannan talakawa da suke tare da ni suka yi imani muke bautawa Allah tare in ce su Allah ba zai ba su imanin ba imanin su na ƙarya ne dan jabu ne in kore su in nayi haka nayi zalunci saboda haka annabi Nuhu yace ba zai yi wannan ba me suka ce da shi
qalu ya nuhu qad jadaltana fa akthau tajdalana fa hasina bima sa'iduna in kunta minas sadiqin qala innama ya'tikum billahu in sha'a wa ma ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون
to anan wannan faifan ya kare qalu ya nuhu duk wancan bayanin da yayi sai cewa suka ya nuhu ya kai nuhu qad jadaltana kai mana jayayya ka nuna mana iya magana da iya musu fa aktharta jidalana ka kuma yawaita musu tare da mu fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin ka zo mana da abinda kake mana alƙawarin zai same mu na azaba in har kana daga cikin masu gaskiya ka duba wai duk wa'azin da yayi musu jayayya ce kawai yake da su wannan magana ta su tana nuna wannan bayanai da annabi Nuhu yayi musu shine ƙarshen bayanansa da su a duk shekarun da ya dauka yana musu wa'azi shekara 50,000 wannan bayanin da Allah yake kai to mana shine ƙarshen tattaunawarsa da su suka nuna cewa fa su fa ba za su yi imani ba, suka ce ma abinda annabi Nuhu yake musu kawai tsabagen jayayya ce. Kalmar jayayya, ana a jayayya akwai ta kirki, akwai ta banza. Akwai ta kirki idan kana jayayya don ka kare gaskiya, akwai kuma ta banza idan kana jayayya don ka tura gaskiya. Wajadalu bil batil liyudhidu bihi alhaq, duk sanda zaka yi jayayya da ƙarya don ka karya gaskiya, to wannan jayayyarka ta zama ta banza. Jayayya ce a bar zargi, a bar kushewa. Haka nan akwai jayayya wacce ke mai kyau. Wala tujadilu ahla alkitabi illa billati hiya ahsan illa allazina zalamu minhum wajadilhum billati hiya ahsan. Ubangiji yayi umarni da ajada su amma ta hanyar da ta dace. Sauraka akwai jayayya mai kyau, akwai jayayya mai mara kyau. Duk jayayyar da za a yi ta, duk jayayyar da za a yi ta don a rushe gaskiya, wannan jayayya ce mara kyau. Duk jayayyar da za a yi ta ba bisa ilimi ba, ka yi jayayya akan abin da baka sani ba. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir. A cikin mutane akwai wanda yake jayayya bighairi ilmin, ba tare da ilimi ba, wala hudan ba tare da shari'a ba, wala kitabin munir ba tare da wani littafi mai haskaka masa gabansa ba. Haka kawai da kundinka, haka kawai da molanka zai yi maka jayayya. To irin wannan jayayya, jayayya ce a bar zargi, jayayya ce wacce ake kushewa. Irin wannan jayayya ita ke halakar da mutane. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma dalla qaumun ba'da hudan illa utul jadal, babu mutanen da za su bace bayan Ubangiji ya ba su shari'a, bayan ga shari'a an nuna musu, an zo musu da ita, an musu bayaninta, amma su ci gaba da jayayya. Ba mutanen da za su bace bayan an nuna musu shari'a, face Ubangiji ya sanya su mutane ne ko masu jayayya. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta fadar Allah, ma darabuhu laka illa jadalan bal hum qaumun khasimun. Saboda haka wanda duk yake mai jayayya akan abinda bai sani ba, ko mai jayayya don ya bice hasken gaskiya, wannan babu shakka yana cikin waɗanda Allah baya so. Kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin sahihai, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah yabghadu kullu al-alad al-khasim, Ubangiji yana kin dukkan wani mai yawan musu, mai yawan husuma, wanda yake musu ba bisa gan gaskiya ba, yake musu ba bisa dalili ba. In yana musu bisa dalili, Ubangiji ya ce ayi mujadala billati hiya ahsan wajadilhum billati hiya ahsan. Da suka tashi kiran abinda Annabi Nuhu alaihi salam yake gaya musu din nan, da hujjojin da yake ba su, su ce ya ce, su ce ya faɗa, su ya faɗa, sai suka kira abin jidali. To wannan ɗabi'a ce ta dukkan wani mai yaƙi da gaskiya, yana ƙoƙarin ko da yaushe ya canza sunan abin da kake faɗa masa, ya ba shi wani suna mara kyau, ko alal aƙalla ya ba shi wani sunan da zai ɗimautar. Annabi da ya zo yana karantar da mutane, yana cewa a bauta wa Allah, a daina bauta wa sulata da uzza da manata salisata ukhra, a daina bauta wa dukkan wani abin da ake bauta ba Allah ba. Sai suke cewa ai Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zagin su, yana zagin allolinsu. Annabi bai taɓa buɗe baki ya zagi allolinsu ba, amma dai kuma ya gaya musu cewa allolin nan ba za su amfane su ba, ba za su cutar da su ba. Duwar watsu ne, innakum wama ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Annabi ya gaya musu wannan, da ku da abinda kuke bautawa duk tarkace ne da Ubangiji zai jefa ku cikin wuta, karamamin wuta ne, kuma sai kun shige ta. Sai suka je suka ce wa Abu Talib, Annabi zagin su yake. Haka suka ce Annabi zagin su yake. To duk mai faɗa da gaskiya daman wannan shine logic ɗinsa. Karatun nan da muke yi cewa ake yi zagi muke yi, a rubuta takarda a aikawa hukumomin tsaro a ce muna zagin su, a hana mu karatu, a hana mu sa, a sa, a daina sa mu. Wanda duk kuma wanda yake zuwa karatunmu abinda yake ji muna faɗa, in mun faɗa za mu ce a littafi kaza an faɗi kaza. Wanda ya rubuta littafi ya kai kasuwa ya sayar, dan me zai damu dan ka karanta ka ce ya faɗa? Wannan zagin shi yayi wa kansa kenan, in har wannan zagi. Babu wanda muke zagi. Tunda muka fara karatu ba mu taɓa kiran wani a garin nan muka zage shi ba, muka ɓace shi, muka ci mutuncinsa, muka ci zarafinsa. Amma kuma za mu faɗi cewa abu kaza fa da yake cikin littafi iri kaza ba mu yadda ba, kuma mu gaya wa mabiyanmu ka su yadda. kuma wannan kuma ita ce da'awa, amma ka zo ka ce a'a sai ya daina fadar wannan dan kai zagin ka yake yi. Wanda ya ji mun zage shi, shi yana da da'awar mun zage shi, sai ya dauka sadin da muka zage shi ya kai mu ƙara in ya so a kai mu kuma. Amma hukumomin tsaro ba za su iya cewa da mai karatu ya daina karatunsa ba saboda wani baya jin daɗi. In kana da awar sufanci ne, sufancin nan tun ba a tun Najeriya ba, ai Najeriya ba ake da sufanci, don haka sufanci ka rike cewa naka ne. In an taba kayan gidanku, wannan ma ai wani ba bakere ne wanda ba zai yi ba. Sufancin nan babu inda babu shi a duniya, akwai shi a ko'ina. Ka ji cewa kai naka ne, to ni yanzu zan soki sufanci, to na Maroko nake suka, za ka isa ka hana ni? Ni yanzu na Maroko je kanaka na gidanku ne, ba da shi nake ba. Ina sukan wanda aka rubuto aka kawo mana daga Maroko da Senegal da sauransu, sai ka bari 'yan Senegal su kai ni ƙara. Saboda haka tsohuwar hanya ce ka zo ka ce a tamawa na takunkumi don ya daina magana. Wannan tsohuwar an wuce wannan. Malam Abubakar Gumi ba abinda ba a faɗa a kansa ba, har yanzu ya gama rayuwarsa. Marigayi Sheikh Ja'far Mahmud ba abinda ba a faɗa. Haka nan duk mai da'awa ka zo ka ce sai an dakatar da wani, wannan tsohuwar hanya ce, ba za ta yiwu ba. Babu wata hukuma da za ta iya cewa ka a karanta alkur'ani a fassara, babu ita. Wanda kuma ya ga mun shiga haƙƙinsa, to ya ɗauko kasa ɗin da muka yi magana a kansa, kuma muka wuce abin da ya shafi ilimi. Abin da muke faɗa duk baya wuce karatu. A guri kaza an ce kaza ba mu yadda ba, Allah ya ce kaza. Yanzu a ƙasar nan ba muna zaune da kiristoci ba? Kiristocin nan abinda suke yi mun yadda da shi? A wa'azin da muke yi ba ma karanta abinda yake kafirta kiristoci? Yanzu kirista ya yadda shi kafiri ne? Bai yadda ba. To yana da damar ya je ya ce a daina tafsiri ko a daina sa tafsiri, saboda a cikin alkur'ani an ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha, ko laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam, sai ya je ya ce ana kafirta shi a daina? Bai isa ba. Aqidarka kake tallatawa, kofa a buɗe take, dukkan wani wanda yake da aqidarsa shi ma yana iya tallata ta ya fito. Muna da littattafai da muka rubuta, ni kaina dinnan dan tsugulutun da kuka gani ina da littattafai na faɗe su a nan, ko ba koye su ba? Ba ma koye littafan, suna nan ga wanda duk yake so ya je ya saya. Akwai Dawabitul Jarh wa Ta'dil, akwai Al-Madrasatul Hadisiyya fi Makkah wal Madina, akwai littafin Tamyiz da Nahqaqa wanda in ka tara su za su kai wajen Sifili mujalladi wajen 13, banda kananan littafai. Sauraka, ina da littafai da yawa wanda za ka yi ta yawo, na san dai ba za ka rasa kurakurai a ciki ba, baya da za a yi mutum ya rubuta shafi 100 ba a samu kure ba. Sauraka, je ka tono kurakuran duk da suke ciki, ka zo ka faɗa, ni in kai haka ka taimaka mun sai in gyara. Saboda haka ba zan damu ba. Dawaka sai ya Nuhu, qad jadaltana fa aktharta jidalana, ka yi ta jayayya da mu kuma ka yawaita jayayyan nan da mu. Annabi Nuhu ba kawai jayayya yake da su a banza, hujja yake ba su. Sai suka ce fa'ati na bima ta'iduna in kunta minas sadiqin, kaga sun toshe dukkan wata hanya, kawai ka zo mana da abinda kake yi mana alkawari da shi. Ba ya ce inni akhafu alaikum azab yawmin alim ba? Ina jiye muku tsoron azaba ta wani yini mai radadi. To shine suke cewa to ka zo mana da azabar, kaga kenan duk sun rufe kowace hanya ta su saurare abinda zai faɗa. Sai ya ce qala inna ma ya'tikum bihi Allahu insha, Ubangiji shi zai zo muku da shi. So ba su yadda da Allah ba, gumaka suke bauta, ba su yadda Ubangiji zai zo musu da shi ba. Sai yake gaya musu akwai Allah din, kuma shi ne mai saukar da azabar in ya so. In ya ga dama zai kawo muku azabar, wama antum bi mu'jizin, kuma ba za ku iya kubucewa ba. Sai ya ce wala yanfa'ukum nushi, kun ga sun kirawo abin da ya faɗa mai jidali, shi kuma mai kira abin da yake gaya musu? Nasiha yake musu, amma suna kiranta jidali. Ce wala yanfa'ukum nushi, sai ya dawo da su kan kalmar da ya kamata su yi amfani da ita. Nasiha ta ba za ta amfane ku ba. In aradtu an ansaha lakum, in ma na so in yi muku nasihar, in kana Allahu yuridu an yughwiyakum, in har Ubangiji yana son ya batar da ku. Huwa rabbukum, shine Ubangijinku. Wa ilayhi turja'una, kuma gare shi ne kuke komawa gaba daya. Saboda haka abinda nake faɗa din nan ba zai ainihin amfane ku ba, matukar dai Ubangiji ya ga cewa kun kama tafarkin bata shi kuke so, Ubangiji ya hukunta muku bata, ya hukunta muku azaba, to ba ni ba yadda na iya da ku. Kaga Annabi Nuhu alaihi salam yana nuna cewa shi ma ya yi duk abin da zai iya, saura kuma ya rage ga Ubangiji, shi kuma ya yi yadda zai yi da su. Wannan faifan ya kare a nan, insha Allah gobe inda rai da lafiya za mu tashi a faifai na gaba. Sallallahu alaihi wasallam.